faru su aibu suna bayani akan matsayin tsaiku da canfe-canfe da bari a musulunci.
والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اخوة مسلمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بطل دوني دوغن جواجي با نتبتا نجباتر وياي بياني irin abubuwan da za a yi magana a kan wanda suke da dangantaka da tsafi ko tsafe-tsafe ko tamfi ko tamfe-tamfe da bori da irin su duba su bokanti. Waɗannan abubuwa wasu miyagun abubuwa ne da suke kewaye da mutane tun kafin zuwan addinin musulunci. Tun zamanin jahiliya ake waɗannan abubuwa waɗanda ake kiran su tsafe-tsafe ko in ce tsafi. Wurare da dama a cikin littafin Allah mai tsarki an yi magana a kan wato tsafi. Wata ƙila wani bai san menene ya kamata mu ce da shi tsafi ba, me ye tsafi ne? Wato tsafi wani irin tsari ne na kamar surkulle ko kuma wani irin abu wanda za a yi ƙulle-ƙulle domin a cutar da wani da shi. Ya yi kama da ɗin yadda mukan ce an yi wa wani sanmu, to amma ya sha bamban da sanmu. Ɗaki mummunan abu ne wanda a kirar musulunci an kafirta wanda yake yin sa. Kuma a kowace, a kowane zamani, a kowane gari, a kowace unguwa ba a rasa mutanen da suke yin tsafi. Ana samun malamai waɗanda su aka fi sani da wannan mummunar ɗabi'a. Amma mu ma a kan kanmu muna yin tsafi. Domin tsafi sun mai shirka ne. Tunda shirka ne kai da kanka suka yi shirya wani abu wanda babu ruwan Allah da manzon Allah da shi, ka ɗauke shi cewa wani abu ne muhimmi ko kuma abin dogaran ka ne. Saboda munin tsafin nan Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi sahihi wanda yake cewa ijtanibu sab'al muqat, ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa. Akwai wasu abubuwa na zunubai na kaba'irai, manya-manyan laifuffuka guda bakwai da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ware su yake a nisance. Ba dai sauran Annabi yana nufin ayi su ba, a'a duk kabira baki daya, wato ina nufin duk babban zunubi, wato ana iya nisantar sa. An san zina, luwaɗi, yi da mutane, ƙarya, annani maiti, fata da makamantansu. Waɗannan duka manya-manyan laifuffuka ne waɗanda shari'ar musulunci ta haramta su. Amma a cikin waɗannan guda bakwai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware, da ba su koda ɗaya daga cikin waɗannan wanda na faɗi muku yanzu ba. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya ambaci shirka fara wani da Allah, ya ambaci kisan kai, sai ya ambaci tsafi. To da aka tsafin nan mummunan al'amari wanda shi ne sirri, ya yi ruwan wawa ido ko rufa ido, ko kuma wani abu ne wanda in an yi yanzu yanzu na kai da kanka za ka ji a jikinka ka fitar da hayyacinka, ko kuma kai da kanka ka ci gaba da zargin wasu cewa an yi maka kaza, an yi maka kaza, an yi maka kaza. Saboda haka kafin nan munanan al'amari ne wanda a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Tirmidhi da Darqutni suka rawaito shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadd sirri afdar bi sirri, wato abinda za a yi wa mutum wanda yake yin sihiri idan ya aikata wannan laifi, irin hukuncin da za a yi masa, haddin da za a yi masa, shi ne a sare shi da takobi. Wannan yana nuna mana cewa lallai sihirin nan munanan al'amari ne wanda yake buƙatar yin tsance shi. Kuma akwai wani hadisin na Bujala ɗan Agada wanda yake na zama marubuci ne na ɗan Muawiya, ina yi masa rubuce-rubuce wanda shi ɗan Muawiya ibn Muawiya ɗin nan bakwa ne na Ahmad ɗan Qais, yake sai takarda ta Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sai ta zo, da ta zo abin da takardar nan ta ƙunsa shi ne uqtulu kulla zahirin wa sahira, ku kashe dukkan wanda yake sihiri namiji da wanda yake sihiri mace, duk mata da take sihiri ɗaki wanda yake na namiji ko mace a kashe shi kar a bar shi da rai, saboda mummunan abu ne wanda ba irin abubuwan da baya yi, yana raba makoya mutane guda biyu suna zaune lafiya shekaru masu yawa suna zaman su lafiya, to sihiri ne, sihiri yana iya yin duk abinda zai iya yi ya ga ya raba su. Ma'aurata guda biyu miji da mata da sihiri yakan yi irin abubuwan da zai iya yi na sihirinsa na tsafinsa, domin ya ga cewa ya raba dangantaka tsakanin mijin da matar, ko dai mijin ya ji baya son matar, ko matar ta ji ba ta ƙaunar namijin, ko kuwa a'a idan ma ya zo ya kasa haɗuwa da ita ba zai iya ba. Abubuwa ga su nan iri-iri wanda yake za su zama gaba a tattaciya zai iya shigarwa, ko tsakanin mai gida da yaransa, mai gida yana da yaransa tun daga suna ta hulɗa suna ta mu'amala arziki, ya bar shi akan dukiya ya sayar da wannan ko ibashi zai wannan, to wani ya iya zuwa wajen wani mai sihiri ya ce ina so ya masa aiki kuma ya yi a ga waɗannan mutane sun rabu. To tasirin sihirin nan ko kuma a yi sihirin nan a yi tsafin nan don a cutar da wani a ga kuma an cutar, to ba wani abu ba ne fa da zai sa ka ce wani abin kirki ne tsafin nan, a mummunan abu ne, ana yi ta cibar ka kai baya ci. Saboda haka ma faɗa ake yi da yardar Allah sai a ga abin ya yi tasiri, amma ba shi ne ya yi ba a yardar Allah ce, wato izinin Allah da shiga ciki shi isa abin ya faru. Saboda haka sihirin nan mummunan al'amari, an ce a wani hadisi da aka karɓo shi daga Muhammad ɗan Abdulrahman ɗan Sa'ad ɗan Zurara ya ce labari ya tarar da shi cewa Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kashe wata baiwa tata wadda ta yi mata tsaki, ta yi mata tsaki wato ta ɗanyen shiga cikin wani irin hali, saboda haka nan da nan ta ba da umarni a kashe wannan baiwa tata, domin wani tukurkuɗe ta yi na asiri, wani ƙulle-ƙulle ta yi, sai waɗansu abubuwa domin a nufin ta cutar da ita. Saboda haka da Hafsa ta gano wannan sai ta yi umarni a kashe ta, aka kuma kashe ta. Wannan labari ko wannan hadisi da muke badawa suna nan a cikin Mawsa Malik wanda Malik ya rawaito shi. To aikin sihirin nan lallai yana nuna mummunan abu kuma haramun ne, bai halatta wani ya yi tsafi ba. Tsafi dama a yadda aka sani kafiri ne yake yi, wanda ba musulmi ba shi aka fi sani da tsafi, wani ba ma guje wani arno wani dai wanda ba shi ba bunuwansa da musulunci shi ne wanda aka fi sani ya yi tsafi. To an ce duk malamai na musulunci ba shi ɗaya su shifti fashi cewa su yirin nan ina daga cikin manya-manyan laifuffuka ba su shi wannan fashi. An ce yakan zama ma kafirci ba su nemi su zama kafiri kuma yakan zama saƙo babba. Amma ikin zama a ce da mai yin sama kafin ne ko da kuwa yana sallah, yana azumi, yana zakka, yana duk abin da ake amfani da shi. Idan akwai faɗi, akwai wata magana da aka yi a cikin shirin tsafin nan, ko kuma wani aiki da aka yi wanda zai bayar da wannan maganar ko wannan aikin zuwa kafirci, to shi kenan wanda iya wannan faɗin ko iya wannan aikin ya kafirta. Amma idan abin da ke na ƙullaƙullan sihirinsa bai yi wani abu wanda zai zama ya kafirta ba, to shi kenan muna iya cewa ba kafiri ne shi ba. Amma kowa ya san koyon sihiri da koyar da sihiri dukkansa haramun ne bai dace ba. An ce a wajen mazhabar muma da kiya, an ce Imam Malik ya tafi akan cewa mai sihiri matsafi kafiri ne, za a kashe shi saboda ya yi wannan tsafin, kuma ba za a karɓi tubansa ba, ba za a nemi ya tuba ba, kila a kashe shi in dai an tabbatar da ya yi tsafin nan. Ahmad bin Hanbal shi ma akan haka yake. Saboda haka za mu iya gane cewa tsafin nan mummunan al'amari ne, duk da cewa waɗanda suke yinsa ba za su iya cutar da wanda suke yi wa ba idan Allah bai yarda ba. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana mana ya ce wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah, su ba za su iya cutar da mutum ɗaya ba sai dai da izinin Allah, wanda da aka yi wa ikama shi Allah ne ya yarda. Allah ne ya yarda domin wanda ya yi ɗin nan ya shiga cikin musiba. La'alla abin da ya yi na tsafin nan da ya yi ƙulle-ƙulle ya yi wanda zai haukata wanda ike wannan al'amari, wanda iya ɗinnan idan ya haukatar da shi wanda ike hirin nan ya shiga cikin babbar da shi. Domin dai addini da ba ya yi nauyin musibar rashin addinin nan na wanda aka yi wa tsafin nan ya haukace yana kan wanda ya tsafin nan. Domin shan zuwa cikin hankalinsa ita ba, kuma abin nan wani ne ya yi ƙulle-ƙullensa ya yi har wannan al'amari ya faru. Har yanzu akwai masu ke wurin nan, duk da cewa mafi yawa wasu ma'aikata ne, akwai masu da'awa. Idan ɗan wani abu ya haɗa ku da su, ya yi kaiwa haka shi kenan ka gama yawo, ya ka gama yawo. Tunda ni kaiwa wannan al'amari kare ta kare ta ka sai nan da nan ta tana dan kuma da Allah ya haɗe ka ta Allah ne ka fara ba ai fata ka da ta ai ba zai yi ba. Saboda ne, saboda wani ya riga ya yarda da cewa zai yi wani abu wanda zai cutar da kai, kuma ya iya yiwa idan Allah ya faɗi mu cutar da kuma abin yana haɗuwa ma da tsoro da firgici. Domin idan ka yarda da abu a zuciyarka cewa da an yi maka kaza zai same ka, sai din da mai same ka kaga kai ma ka taimaka. Amma idan da za ka zama jarumi bawan Allah na gari ya dinga nema ya ce shi zai yi maka wani abu, ka ce a ba za ka iya min wani abu ba. Ai na gamsu da hadisi sahihi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa da al'umma suka duk halitta za su taru a kan su cutar da kai, ba za su iya cutar da kai ba sai dai da abin da Allah ya cece ka. Idan da duk mutanen duniya za su taru a kan su amfane ka su ba maka wani amfani, ƙarya suke ba za su iya amfanar ka da komai ba sai idan Allah ya so ka samu amfani. Duk da ba za su yi duk abin da za su iya yi ba za su iya yi maka ba, ba za su iya cin riba da kai ba. Saboda kai ka riga ka yarda da wannan, ko ba za ka ji wani tsoro ba. Babban maganinka, babban asiri a wurinka, babban bafaɗi a wurinka, mai tunkuɗe dukkan wani mai tsafi, duk wani ɗan bauli, duk wani boka, duk wani maƙayyaci wanda zai wani ƙulle-ƙulle yake zai cutar da kai, kai ƙoƙari ya zama kai ba ka mutum cutar kowa. Amma mafi za ka cuci wani, to ka zama azzabi. A cikin sauƙi da an yi maka dan abin da aka yi maka kai ma ma ka ra'ayi maka Allah da zai kane ba dan kowa ya riga ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da amana yana cewa salatu da'watin nasr addu'o'i guda uku ba a ji yadda su in dai an yi za a amsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da da'watul mazlum addu'ar wanda aka cuta kaga shi mutum ba da haƙƙinsa ba kaga shi mutum ba da haƙƙinsa ba ya ajiye kayansa ka ɗauka ba da yardarsa ba kullum ka kanka ka yi masa wani abu yana gani ko baya gani dan da duk yake Allah ya saka mu wannan kamar yankan wuka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cewa da'watul mazlumi laysa bainaha wa baina Allahi hijab addu'a wanda aka cuta babu kamaci tsakaninta da Allah wato da zarar ka ce Allah iwa wanda yake cikin nan kaza nan take Allah zai ji wannan magana nan take Allah zai biya bukata saboda ka babbar rijima karka ci wani karka zabe ci wani kada ka yi wani wani abu idan baka yi ba kana da gaskiyarka aka yi aka ce za a yi kauna ba an yi banza kana neman yarinya da aure dama kana nan kan neman ka da aure sai da abu ya yi nisa sai kuma wani ya shigo da dangadan zai tunkuɗe ka kadan fara shiga kana fita na kana addu'a cewa to ubangiji Allah ya tabbata mun Allah ya tabbata mun da wahala ka saboda na daɗe ne kana ji sai uku ina yi kuma ga wani mai ƙarfi ya shigo Allah ubangiji ka sanya wa alhalin da na tayi cikin neman wannan yarinya Allah ubangiji ya fasu fita in same ta kuma ka bani zaman lafiya tare da ita amma nan da nan mutumin nan ya shigo ya yi duk abin da zai iya yi wataƙila har da 'yan magunguna har kuma da barazana ma ta gaba da gaba zai yi ya ce kai na kake kana son yarinya nan sai nome ta dan Allah tun annabi ka je ka nome ta dan Allah tun annabi in kana kaunar uwarka da ubanka ka je ka nome ta wato wannan wai abin da yake yi wai yana nuna maka ka ji tsoro ka jiji sai ka razana wato birka yake maka zai cika da bugun to kai da ka san ba cutar wani kai ba kai da ka san ba wani zalunci kai ba kai da ka san ba komai akan wannan amali akan gaskiya kake shine ma ne ke tahaddin Allah shine ne ke tahaddin jarar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yaqdu ala khibati akhihi kada in nemi aure akan neman auren dan uwansa annabi ya hana kar wani yana neman aure kai kuma ka zo kace zaka bada ka nema to shi ne idan yi wannan da nake kai ne zai dinga ma burka da ina ba ka tsoro kaje kai kuma ka fara ji tsoro inda dan tsoro yi kai kin tibe a hanya sai ka ce shi kenan mutumin da ya fara yin magani wannan barazana da ya maka da ka je ka kwanta dan tsoro yi ya fa sai kai mafarki tunda abin ina zuciyarka dama abin da kana tafar da fata cikin dare sai kai mafarki ko ya tafi ga wata kaje yanka ka ko ya zo zai wani abu da ka farka firgiji sai tawar ta tayari ne nan dai na da bude ka jaran ka kuran bai haka nan wato irin waɗannan su ba wani aji suke yi ba ba wani magani suke yi ba a'a shin ka suke da bugun kun zauna da irin waɗannan miyagun bayan Allah malaman miyagun malaman da suka kanta kama kansu don yin wannan domin a kullum muna samun irin wannan malami zai zauna ya ce muku da buzaye wai sunansa malam amma ba malami ba ne boka ne da abinda ake so irin na malamai ya tara shi ba ta buzaye ba ne ya ce ba da sauransa na ɗaya ko na biyu inda da cikin ma da wani ɗan ɗaki ya shimfiɗa sannan ga ɗan ƙasar kwanin na lissafin ƙirga na jan sarbi sannan ga sarbi ne dubu shi kan zarbi an ka kalle shi sai gaban ka ya faɗi domin za ka dinga ganin sha yanzu ne magani yanzu kuma sannan ana gida zai yi ka ga abin ba na wasa ba ne marhaban marhaban sanda zuwa sanda zuwa inda zauna dama duk masu irin wannan miyagun al'amari ba sa rabo da yan kore duk inda suke suna da dan kore dan koren nan shi ne wato idan malam idan ka zo ko kuma idan ka shiga wata masifa a wajen ungwaku shi ne zai same ka cewa na ce wannan ba sai faru da soga yanzu hana ba za ka je ka ga malam ba dan Allah ya ho ni yi masa asararu kaza ka za ki ne ka asararu wai asirai Allah ya ba shi asirai saboda ka da za ka je wallahi da duk wannan al'amari da zai faru gare ka ba da kai mamaki to an sani yanzu kai ne ne ke damun ka sai ka faɗa maka ga abin da ya dame ka ga abin da ya dame ka ga abin da ya dame ka idan kuka je shi zai tura ka ku tuno tare zo wajen malamin yake gashi ya zago ya faɗa wa malamin ya ce kaji 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 da zuwa shi kenan sunansa Muhammadu daga zuwa sai ka Muhammadu shi malamin sai ka ka ga malamin ya san sunana ya magana yayin da kake saurari ka ga ya san ta ma nan da nan sai ka faɗa maka al'amari sai kai ta mamaki kai ta mamaki nan da nan zai cinye ka ƙarya yake yi wallahi makiyayensu ƙarya suke yi ba ku san komai ba galibin wannan mashin wannan abin ma idan ka bincika ba malamai ba ne na taɓa ganin wani malami da idona wani malami ne mai sai da shanu a can ƙasar Haɗeje ne malam Maduri wata tunda kuna je sunan gari na ga wanda ya yi abin na ga wanda aka yi wa ya zo kasuwa ya sayar da shanunsa wajen guda biyar ya karɓi kuɗinsa suna hannunsa saura guda ɗaya bai sayar ba sai irin wannan matsafan irin waɗannan ƴan borin irin waɗannan bokayen irin waɗannan ƴan diban sai ki zo cikin kama cikakken sai ne ce nawa ne wannan sannan sai ta gashi nan nawa za ka suke ciniki ya kuma kifa sai ka zo kisa ya shi da tsada ya mu zo ka kawo mu zo mu biya kuɗin kana gida a koro sa a kawo gidansa ya sauke shi ya ba shi abinci komai da komai shi kake to malam na ga alamar kauna ta shiga tsakaniya da kai kuma na fahimta hakika kana cikin wani hali na tsananci amma in Allah ya yarda Allah zai fitar da kai amma abinda nake so da kai ba ni za ka ba ba na bukatar komai a wurinka ba ni za ka ba za mu je gindin bishiyar tsaniya ne ka san al'adunmu kuka da tsaniya doyori ne na aljanu a bisa ga al'adar sanin ƙasar yin da tsaniya take to za a ce wajen aljanu ne inda kuka take wajen aljanu ne saboda haka inda wata kuka ka sai wani fuloti da kuka a ciki yadda za a fara kukan maji daji ne don tsoron kar ka taɓo su saboda ka dinga tunanin ya za a yi a ce sai an samu wani jarumin da zai ke zuwa da ƙyar za a samu wanda zai yi in ya sare ma dan wani abu ya same ka sai ka ce ka da fara kukan nan ya jawo mu wata masifa to kaga duk wannan kyamfa kyamfa ne saboda haka mutumin nan yake to ai babu laifi yake za mu je da kai gindin wata tsaniya tana can jeji kuma Allah zai ba ka arziki a wurin amma ni yi alwala suka yi alwala da shi da shi suka zauna ya shiga gida ya fito waje a sai da ya fito wani ya radawa dan uwansa dan damfara wani bokan ya nadawa yake ka je tsaniya ka za ka hau ka kudin dini a cikin ta ka kwanta mu ba za mu zo ba zan yi da rishi har sai magarba rana ta fadi duhu ya fara tubowa in shi kudin mutumin tsawon nan ba kula ta nan suna marasa shanu biyar ga shi bai kafin wannan san ba suka je sai da suka je gindin wurin sun je gindin bishiyar sun zauna ya daga hannu yana addu'a yana addu'a sai na kan bishiyar nan sai tsawa da kyau ita ku gina ta abin da kuke da shi nan da na sai wannan malami ya fara ɗebo kayan yanzu ita da fulata na kai ma da zai cikin da ɗebo kuɗin da komai biyu zai zai ita ku ta gama ba za ku mutu ni biyu an kuma ba zai yawa ni wallahi ta kun awa sai ku mutu nan da nan suka taho suka zuba kuɗi ba fulata ne ya bar kuɗi a gindin bishiya suka taho bayan sun taho sun zo gida sai ce to kaga kwanfayi ba wannan tsaniyar na sani je ba wancan zan je kaga wannan dama an ce ta fata rabo da aljani amma da wancan tsaniyar masa je yanzu kaga dai duk kuɗi na wajen ko dubu nawa ne wadi ya kai je kai ma da kuɗin ai da yawa ko kuma sani da na raga na gudewa ne na taho shi wancan malamin ita kai ma gudewa kai kuma ma din na gude ita ce yanzu ya gani sai sai dai mu bari mu sake yin wata addu'a mu koma wata kila in Allah ya taimake mu ya tafiya ta sai mu zo mu dubi kuɗin mu sun yi dai kamar awa ɗaya har nan bokan ya sa kuma dai zai kuɗi ta fiyarsa na mata da suka ra'ayi su ɗaya tare za su raba an zo an duba babu aljanni babu kuɗi babu komai ni na gani da ido na wannan a gaba na na gani da ido na an kawo shi wannan malamin shi aka kawo kara gaban wani alƙali wato ake yin shari'a na gani da ido na to duk irin waɗannan shirye-shirye ne na makafa na kafa-kafe na ake ce ka kuma duk dabarar ka sai a dinga nema a jefa ka duk inda kake da wayo da dabara sai ka kana nema ka fada dan haka wato Imam al-Maziri yake cewa abinda Ahlus Sunna suka fice akai da jumhurin shugabanni sun tabbatar da cewa sihirin nan gaskiya ne akwai ba kariya bane wato ma abinda nake nufi wai ba babu shi ba akwai shi akwai sihirin nan gaskiya ne domin ya inganta an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sihiri har annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ana raya masa yayi abu alhali bai abun ba sai dinga ganin ya aikata kaza ko bai aikata kaza din ba wato an riga an yi masa wani bayahude ladidu shi ne wannan kulle-kulle har sai da in zama wata rana in jina na Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ina tare da ni ina cikin damuwa akan wannan al'amari ya roƙi ubangiji ya roƙi ubangiji ya roƙi ubangiji akan Allah ya sauke masa wannan al'amari sannan yake da na Aisha na Aisha ko kin ji abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake da ni bayan na roƙe shi sai na Aisha ta ce me yake ai ban ji ba me yake da kai sai yake ai wasu mutane ne guda biyu suka zo waje na ɗaya ya zauna a wajen kaina ɗaya kuma ya zauna a wajen kafata sannan ɗayansu yake da ɗayan wace irin cuta ce ke da wannan wace irin cuta ce ta samu wannan wato suka nuna ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ɗayan yake ai sihiri aka yi masa sai ɗayan yake waye ya yi masa sihiri sai yake ladidu ɗan asam al-yahudi wato ba yahudi shi ne ya masa sai yake to menene da me ya masa wannan ainihin sihiri me ya kukkulla sai yake matajin kai da kuma gashin da yake zuba idan ana taji kai ɗan ƙananan gasussuka idan kana yin kun kana sassaya waɗansu ɗan kaɗan za su zubo to da irin wannan ya harhaɗa ya kukkulla ya je ya sihiri sai ta ce shi kenan da sihirin ina ya kai sai yake ina can wata rijiya rijiyar zarwana a can yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi da sahabbai suka tafi har zuwa wacce rijiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba wannan rijiya ya ga wannan kulle-kulle ya yi umarni aka fitar da wannan kulli Allah ya ba shi lafiya ya warkar da shi yake a rufe rijiya wannan hadisi hadisi ne sahihi Bukhari ya rawaito Muslim ya rawaito shi ya kamata lallai mu yarda da cewa hadisin nan sahihi ne kuma ina tabbatar mana da cewa wato sihirin nan akwai wato ba za ka iya cewa babu waɗansu malaman sun ce babu amma Ahlus Sunna da cewa gabanni ba shi ɗaya sun tafi a kan cewa sihirin nan akwai shi ba 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 babu shi ba ba ya bane domin alƙur'ani da yawa ya ambace shi alƙur'ani da yawa har ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin abubuwa da yake bayyanawa wanda yake akwai yardar Allah a ciki sai su ce da shi boka wata rai su ce da shi mai sihiri ba irin abin da wato mai tsafi ba irin abin da ba ta gaya masa Allah ya ɗauki ce abin da ce ba boka ba ne ba an binne duk wannan ina daga cikin abubuwa mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shaida ne akan haka. Kuma wannan ba zai nuna cewa wai ya kauyi Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani abu ba akan gaskiyar sa ko ismar sa da aka ce ma'tumi ne shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallahi ya kuma kana nan duk waɗannan abubuwa wato ba zai kore a ce irin waɗannan a sumirce-sumirce a wani lokaci sun sami tsarkakan mutane ba kamar yadda aka bayyana a haka. Domin waɗansu abubuwan suna faruwa domin mu zama mu gane ko kuma mu ce mu ma mu shafa kan mu ruwa mu tsaya mu yi gaskiya cikin al'amuranmu mu yi kuma biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan Abu Musa al-Ash'ari ya karɓo wani hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane guda uku ba za su shiga aljanna ba. Mutum uku ba za su shiga aljanna ba. Mu'minu khamrin. Mu'minu khamrin ne liman ta giya, mashayin giya, da'iman ko da yake yana cikin shan giya. Wannan ba zai shiga aljanna ba. Da me yake zumunta? Akwai uwarka ko ƙanwar uwarka ko ubanka ko ƙanin ubanka a wani ƙauyenku ko a wani wuri a nan garin ma amma ba ka zuwa ka ziyarce shi. Ba za ka je ka sada zumuncinsa ba. Sai ka ce wai shi ma baya zuwa wurinka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanda yake rama sada zumunta ba mai sada zumunta ba ne. Mai sada zumunta shi ne wanda aka yi zumunci da yaje ya sadar da zumunci. Wanda ba a zo maka da shi yaje ya fara zuwa. Wancan ai ka ba ne kayan min na yi maka ne. In dai ya zo ya masa kuma ka je ka yi maka. Saboda haka da kuma mai kaskata mai sihiri shi ma wannan ba zai shiga aljanna ba. Wanda duk zai an yi sihiri ya gaskata ya ce gaskiya ne, mutumin kirki ya ce ƙarya ne. To bokanci da duba kuma miyagun abubuwa ne. Bokanci da duba an san dai duba yadda galibi rubuce-rubuce ake yi kamar yadda na gaya muku shiryawa ake yi da mutum. Idan ka zo kofar wurin ɗan kora kake kana so ka ga malami shi ne zai tambaye ka a nan ya ce me kake bukata. To wallahi wato wani ciwo ne daga cinya a ƙarƙashin cikin ƙashin. Na je asibitin, na je asibitin, na je na yi magani, na sha rubutun, na yi waye, Allah ga yanke ba. Shi ne aka bani cewa in na zo wajen malamin nan zai zarta an waraka Allah ya yarda. Sai ka ai magana ta ƙare. Dokarka zai ki shiga wajen malam. Dan kore ne in yaje wato da sun shigo ina kallon ka sai da ka zo ina kallon dan kore. To da dan koren nan ya taba tiyarsa shi kenan malam ya gane. Sai ce ya ciwon cinyar nan da kake fama da shi. Mana ya ce aka arbin mai ta in da komai muna sani ya gaji magani a rubuce a ba a rubuce gaji na gini. Da abin da in hannu kake da ya zo ya rasa ba hannun hagu in hannun hagu ne in yi haka shi kenan. To kamar tsutsa zai to malam ya san abin da yake nufi. In kai ya taba ya san abin a kai. In na ido ne ya san duk abin da zai taba in ciki ne nan zai dai saba cikin sa sai malamin ya gane. Kai ba ta san abin da aka yi ba. Saboda haka waɗannan kuma maƙaryata ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wanda ije wajen boka ko dan duba da yi masa bokancin ko yi masa duban ya yarda ya gaskata to wannan ya kafirta da abin da aka saukar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai da ta ka fice alqur'ani ya ga ban kuma ka kafiri ne tunda ya je wajen maƙaryaci ne da awar sanin gaibi kullum zai nuna an abin ka ne ya bata da an je an faɗa masa wallahi mota ta ce na je kofar SAS na ajiye na ka fito sai mu kullum kullum zai hannu na sai ta na san wanda ya dauke ta na kuma san inda kake ka san da ka balle san hanyar kura an kai ke kanka hanyar na hanyar hanyar zaliya na san ita to wannan akwai dutse ina nan zali aiki za ka samu motar ka can amma za ka yi kaza za ka kaza sai ya karke zaran ya gaggama komai da komai sannan ya yi to aje amma kar ka je sai gobe. To sai iman ka da gangan ya ki fada maka lokacin da za ka je kike nan sai goban ta yi wata kila ka baka samu ko sai cewa ike ka je ka baka samu ko karfe nawa kaje sai karfe kaza na da ka gani ba ka rayu ba in ka zo ka mashi aji sai ka ce yanzu ne nake so ka zama a wurin sha biyu. Wallahi in ka je sha biyu motar tana nan yanzu amma yanzu kafin ka je tunda tsayawa za ka dan kadan to da kake jira ita karganta ba za ka samu ko ka dawo ba ka samu ba kuma kai ba za ka iya dama da kudin nan ba. Sai da irin wannan za a ga da abu ya bata murjani ne na mata a'a wannan ba aka yake duk abin da aka yi wa mata komai kokarin ka da gaskiyarka sai ka ga matan nan da dangin uwarta da dangin ubanta mata har zuwa na fulfulle ya ce ba za a nemi magani ba malam wani ne ba mu je yayi ba yaro ta Allah bai alfa ba to kuma sai a je ba sai a je wajen malamin ba kin shi wannan adadin ka abu ne kamar yankan wuka shi yasa aka samu kayan wanke ba jami'in wanke da ya bata shi ne kaza sai a dinga ka ma kaudi da ba a dinga ƙarya sai sun dauke su sun je san kai su an ci kudin su a iska ba kuma abin da zai yiwu ba abin da za a gani ya buruwa ai saka shi kudin iska da mota ta bata kuma an kike dubban lori a iska to duk irin waɗannan maƙaryata ne Safiya ɗan Abi Ubayd an karɓo hadisi daga gare ta daga shashin mata ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake man ata ar-rafa fas'alahu an shay'in lam yaqbalillahu lahu salatan 40 layla wanda shi yaje wajen dan duba ka tashi kan igari ka je wajen dan duba duk mutumin da zaka ga ya gana a kafa ya gana ya tace ya ce dai ina girgiza kai yana haka yana wai to wallahi wannan duk abin da ya gaya ma ƙarya yake nuna maka ike ya san komai ya san abubuwan da suke ciki ya duba ya gana ya rufe ya ce to Allah ya taimake ka da karo da wuri Allah ya taimake ka da karo da wuri sai ka fara jin dadi a zuciyarka za a yi aiki amma kuma abin in Allah ya yarda zai fito sai dai wato aikin sai an abin nan ba san karfin ka ba dan abin akwai bukatar sai an sai bakakken raguna guda biyu yake ba ci zan yi ba sadaka za a yi da su in an yanka an kuma sadaka za a yi ba ci zan ba ruwan ka ne ka je ka kai ma ka kawo ka kawo kaza kana kuma abin yana da muhimmanci dan da sai ga ka karba ka je ka kawo mata ya cinye a iska ba kuma abin da za a yi saboda haka wanda ije wajen dan duba har ya tambaye shi wani abu yake ina so yi maka bayanin wani abu Allah ba zai karɓi sallarka ba kwana 40 wanda Ahmad a musulunsa da musulun a sahihin hadisinsa sun rawaito wannan hadisi dan muka ashe wato ba ƙaramin haɗari ba ne da muke yarda da duban nan wato kanmu ya waye amma wayewar shirme duk wato basirarka duk wayansa da wata masifa ta tun kawo an ce zo mu je wajen wani ruhu sai ga asali ga an tafi da kai sabita ba sani ba ba san hadarin da yake ruwa ba ko Allah zai sa abin nan ya fito sai ka je ka tafi ka je kuma ka yi ka rasa ladan sallar ka na kwana 40 domin ma'anar hadisin malamai suna nuna cewa ba sallar baki ɗaya za a rushe ba a duk sallolin da kai suna nan amma babu ladan ba a ce karama su ba malamai dukkan sun ijimai ba a ce karama ba amma dai babu ladan sai dai ka kai nauyi kai a za a kai azar kai magarba kai ta kai asuba alƙari iya a cikin akafa ya ce bokanci a wajen larabawa kashi uku ne wani bokan ina da wani masoyi na aljani masoyin sani ya ce ina da aljani wani aljanin na gaske wani aljanin na ƙarya jama ko bokan da idan ka je wajensa kana zaune ka shiga ɗakin da yake abin da kin fito da komai wani kuntubi zai ɗauko ya dinga karkaɗawa ina kittake na wake na aljanu iri-iri manya-manyan aljanu ina kira kuna nan kuna zaune da shi daga can sai ka ji an ce wani tsiii sai ce sami da zuwa rance daɗe wato aljana ce wai ta zo sai da ke sai ce ta zo malam muhammadu ne ya zo sai kuma ce shi kenan wai buƙatar ka kajiya sai fara maka wato aljanin wato abun mamaki na je da kaina kusan in ce ina yaro ko kuma in ce dai ina matashi kamar kusan shekara 40 da suka wuce zuwa ko in ce 35 ko sama da haka an yi wani mutum wanda boka ne, wallahi a dan daki ya yi na bukka a cikin garin nan, cikin lambari a cikin wani gida ya dan daki na bukka da komai ne shiga cikin ya zauna, kuma baki mata da maza a yi sazuwa da dan koro da suna zaune, shi ne zai shigar da kai a yi bayani a komai da an zo an yi wani rubuci za a yi zo suna na zai kama a cikin abin da cikin ya zo ina cikin ina ta wannan abin. Sai ke ina nan duk da darasa wallahi ba za ka gane ya ake kukan nan a can ba, domin ga shi a nan ga kuma abin a can ba ka ga wata waya ba wanda za a ce ko ke yake matsawa, ba ka ga wani abu ba, kai ba ga wani gungun wani tsuntsuni a wurin gungun ne da ba za ka gani ba, amma za ka ji abin ina magana ina faɗar abin shi kuma idariya ya faɗa ya kai ne ke daɗe saraki ai an gaya mata ai insha Allah ai an san halin ki ai kamar ma magana ta ƙare ai magana ta ƙare ai ba komai shi kenan ayi a gama a ce ka bada ka za ka ɗebo ka bayar ai koma a ciki wani bokan haka yake wani kuma ba na gaba irin wannan tsarin zai ba aljani ne zai nuna yana da aljanin ne ina zuwa wurinsa shi yake ba shi labari ta fuskar abin da yake fatowa daga wajen malaiku na daga al'amuran sama ya fato to wannan ne yayin irin wannan ya zo tusawa wannan ja'ili shi kuma ita kuɗa ya hautsina ya hautsina ya ƙara ƙarya ɗari a cikin ɗan abin da wato ainihin aka gutsura aljinin shi ne gutsura masa wannan tun da aka ɗauko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an baka wannan bokai babu shi zai san banzai sannan akwai wani bokan wannan shi kuma zai baka labarin abin da yake faruwa a sassan duniya za ka ji ake nan da wata guda za ku wani shugaban kasa ya mutu kuma tilasti ko ice a yamma ko ice a gabas ko ice a kudu ko ice a arewa ko ice wani sarki zai mutu ba za a kwana 30 ba kuma ka zai ido ya kuma rantse ma ce wallahi abin zai tabbata to idan abin an yi muwafaqa da yardar Allah sai ka ga abin ya tabbata kai sai ka rika halaka kai sai ka ce ai shi ne ba Allah ba ne kaga daga nan kai ka fi siyasa ne ka na ku su ne malaman taurari su waɗannan mutane suna samun Allah yana halittar musu wani irin ƙarfi wato yana halittar wani ƙarfi ga shafin mutane wato ƙarfi na wato ainihin faɗar abu ka dinga ganin abun kamar haka yake wato za ka gaina abu da ya faɗa sun kai ga abin da ake sai ka ji mutum ya ce ai wallahi ne ya gaya min ya fito goma abubuwa kuma sun tabbata da taɓa ganin ya yi kuskure ba kai ta mamaki kai ta mamaki sai ce to wannan ƙaryar dai ta ji komai abin da ka ga ya yi kai ka ga gaskiya ne to ƙaryar ta ji yawa cikinsa duk waɗannan bokan ke ne dole na ka zuwa guda uku bokan ke ne kuma shari'a ta ƙayyata su ta ɓata su kuma ta hana mutum ya kankata su ta hana kuma mutum ya je wajen su dan duba kuma dama shi ne wanda zai san inda aka dace abu sai ya san inda aka dace kaza ya san inda ya san wanda yake ya san inda aikin sa ne ko kuma ka san ka da ya bata ya san inda yake dan baka da ka bata aure ka za ya san inda kake da makamantan irin wannan saboda haka duk waɗannan miyagun halittar domin kuwa ba wani abu suke sa mutane ba halakar da su suke taraba su da uba masu zuwa wuraren su su dinga ganin Allah ba shi da iko waɗancan su ne masu iko ran da kuwa duk ka ga wannan ka kafirta kai ba musulmi ba ne ran da kuwa duk a zuciyarka ka ji wani ina da tasiri ba Allah ba to kafiri ne kai domin Allah shi ne mai komai shi ne yake da ikon yin komai wanda duk ka sa kake wani yana yin wani abu ba da yardar Allah ba to wannan ka kafirta kai dan kace Allah ne shi kenan nan ka kafirta in kace Allah ne yake shi kenan ba ka da wata magana wanda ya kudure cewa boka da dan duba sun san gaibi yake kuma suna iya gano abubuwa na asirai na sirri wanda ba su sani ba irin na wato al'asrarul ilahiyya sirrika na Allah tabaraka wa ta'ala suke duk su ma suna ganowa to wannan kafiri ne kafirci na hakika tabbas wannan ba shi da wata mafita kamar wanda ya kudure cewa taurari suna da tasiri to dan naga taurariwa kaza ko ka gana ko aka gana maka aka ce taurariwa kaza idan ta fito aka yi kaza to kaza ne zai same ka kai mata ki ne domin ku kai in dai ka kuje kana tafi ko kuma ka hada da futuru kace to tunda da fursa wannan zan yi tafiya zan tafi Lagos amma daga fitowa ta har ta fara sai ne karo da futuru da shi kenan kaza tunda zai kai ni domin na da wannan tantin ko kuma idan na gama da makaho da farko to shi ma ga abin da zai kai ni ka riga ka yarda har wannan ma isa ka kace tafiya wato da zarar kai wannan duka ka bada tasiri wanda tasirin nan na Allah ne ka ba da shi ga wani wanda wannan zai jawo maka wato ainihin halaka wanda take ba ta da iyaka dan haka Allah tabaraka ta'ala ba zai karbi wato addinin ka ba mutukar kana yin mu'amala da irin waɗannan mutane nan ai ta take wasu mutane sun tambayi manzon Allah bokaye take ce ya rasu da nawa sun menene matsayin bokaye ne sai manzon Allah ce nan su du sentin su ba kowa da ne banzar bazara ne bokaye annabi ya faɗa kada ne ba za ka faɗa ba kace ma banzar bazara ka dinga jin tsoro a zuciyarka za ki ba tsawon abu ha yanzu ka ji to sai yasa aka ce na da irin wannan maganganun da ne sai wani boka ko ina nan wurin ko kuma ina da wani boka sai dan wani ya same ni gobe sai fito kaga shi ne ya tabo tule duk wannan ya zama al'adar mutanen mu an yi ta da cewa wato majiya yawan mutanen mu abin su kan su sun yadda da cewa wani ina da tasiri ba Allah ba inda an ce wani ya tabo tule ko ya tura masa inna ya tura masa daji ko ta tsotse hannuwa ta tsotse yar kafa suka ce ne ruwan mu ko ne ka tabo tule ko da ka mu ba bu ruwan mu kai ne sun sako su ne kuma da haka su ne yana da iko ya maka abin da Allah ya maka ba kaga an ka binta da zaka kai da wannan zuciyar ka babu saka ka ta furta ko ba a ce ka zo wajen wani tattan tambori ko dan duba ina su malam ba sanar kofar gabas ha matar wani bawan Allah ta je tana so a duba wata jami'in haihuwa da ya duba ya tare ya duba ya gungi na kai soko yake za ka yi ta kuma kan namu na kama ka ji kula taurari ɗin waɗannan abubuwa ka ga duk ana cewa ya san dangu shi wannan malamin masanin dangu ne abin da babu wanda ya isa ita ne to yau shi ya sani har ya san matar da fitina ba ta yi cikin ba to za ta yi ciki kuma idan ta yi cikin nan za ta haifi ɗa ɗan ma da za ta haifa namiji ne shi kenan aka fiye abin ya kasance da ta tashi haihuwar ko ko ta haifi ɗan namiji ka da shi kenan wanda ke da wannan shi kenan sai ce ai wannan mutumin ya zama Allah roza ce ko da ke Allah roza domin ka lallai an ba shi wani matsayi babba har ne kuma irin waɗannan kullum ɗan wani abu ya haɗa sai ka dinga fargaba wato wani abin ma na ka kai kiwa sai yana irin ma bokayen ba yanzu wani malamin ya zo ya zo ya duke a foro ya zo ya zauna an ɗan wani ɗauɗau ko ya a makotuka ne ya haɗa ka da shi kuka ɗan ɓata da wani abu ya same ka kai wani ke kake wani mutum ne kake makotanka wani ma makotanka ne daga bayan sai aka rigima da gari sai ai ke kake kuma wani nan ma da kake akan yara ne ma aka rigima nan da yake saka yaje abin da yake da wasu misalan lahira mutum ne kake kar ka kuskura kai ka ga da wannan mutum sai a bani tsoro ka ga shi ma mai da shi Allah ro nan da kamata kai ka kai da wani Allah bane kai ma za ka dinga jin kafiri ne kai bayan Allah din kuma kace wani ma shi ba wani ne haka sai ka ɗauke shi a Allahun an ba shi wata daraja sau daga cikin waɗannan wato abubuwa ne waɗanda za ka dinga ganin waɗanda ma ba a tsammani sai ka ga sun shiga cikin wato miyagun halaye irin waɗannan akwai hadisi da aka karɓo shi daga Abdullahi ibn Abbas yake wasu mutanen Madina sun ba ni labari wata ran suna zaune tare da manzon Allah da daddare sai aka je wani tauraro sai tauraron ya haskaka wurin wato irin jifan nan da ake haka yanzu kamar da ake yin su amma da muna haram ana yawan gudu sai ka ga wani wanda haka sai ka ga wurin ya haskaka to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbai me kuke cewa idan an je ga irin wannan tauraro a zamanin jahiliya, idan irin wannan ya fara a zamanin jahiliya, me kuke cewa? Kika ce ai mu idan mun ga wannan, to abin da zamu ce, sai mu ce to lalle a yau da daddaren nan an mai kai kaso take mutum. Ko kuma a yau da daddaren nan wani babban mutum ya mutu. Kin je ka ga wannan, to dan biyu. Ko ne ya kai kaso take, ko kuma wato ainihin wani kaso take ya mutu. Lallai ne haka yake. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ai wannan tauraron da ake jefawa ba a jefa shi dan mutuwar wani ko dai rayuwar wani. Ai bokan taka ta kare tun da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai abinda ya kama da bokan taka shine ya dan rage. Kuma an hana mutane zuwa wurin su bokayen bai halatta a je wajen su ba, bai halatta a gaskata su ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum kudin kare, ka sayar da kare ka fadar da kudin, haramun ne, an hana. Kudin karuwa na zina, an hana, ka karɓe shi, haramun ne. Da kuma kudin boka, ka kullum kare zai ƙaryarsa ya surrunka, ya surmansa jin daɗinsa zaman banza ya tafi kudin ɗinka, ya dinga ba kana abin nan banza kake karɓa. Domin yana ba ana ba shi abin da ake ba shi a hanyar dokar takar nan taka ba bayan wani abu ba, ba abin da yake a zo nake gurin, ba wata wahala da yake. Wanda ya karɓa da wanda ya dara wurin kira ma a hukunta ake amal ladabi, ake amal ladabi. Ilimin taurarin nan wanda ya zo sano shi, hakika ya zo sano shi jiri ya koyo tsaki. Inda har za ka dinga zazzayyanawa kana yin bayanai na kaza tauraro kaza za a yi kaza za a yi wane ne menene duk kana fadar dogon da mutane da sani ba, to za ka yi wato masanin tauraron irin wannan masu zane masu yanan kasa din nan. Akwai wanda idan ka faɗa masa sunan sintarin kake sunan ka Ibrahim da sunan tsohonka kake sunan tsohonka kamar Adamu, ita Ibrahim ɗan Adamu, to yanzu shi kenan zan fitar maka da ranar da za ka mutu, kuma wallahi ba za ka keta ita ba. Akwai ɗan sun kafe ka duk na irin wannan. Akwai wanda ya gaya min wallahi zai iya faɗa, in faɗa masa sunana da sunan mahaifina zai zayyana, zai faɗa mai ranar da zan mutu. Kuma ba kai ka ɗaya mutane da yawa kada kuma an zana filar abin ba zai kauce ba. Ni shekara nawa ne, ni menene, ni waje ne, abin za a gani ya tabbata. Misalin duk irin waɗannan abubuwa, ina nan sai ka dinga jin tsoronki, ka dinga nema ka ba ku tasiri, ka rabu da Allah. Wanda wannan tsotsar halakar. Na'am? Ai ba gaya masa ba yi, sai da ya kurutiya. Amma da yanzu ne wallahi sai in gaya maka, ko da za ka iya. Ba sai faɗa maka, in za a iya faɗa mutum zai iya faɗa mun, sai in faɗa mun zai da idon gani. Saboda zuciya ta ba za ta yadda da cewa ba kariya zai faɗa ba. Ba sai rubuta in faɗa maka ya zayyana, ya zana mutum da wani wanda ya iya, sai in gaya masa ya zana. Ya zayyana ya faɗa maka. Kuma wallahi ba zan yadda ba, zuciya ta babu tsoron zan yadda, zan gaskata, ba zan gaskata ba. To saboda haka shari'a ita tana da abubuwan da ta ƙayyade take so a yi. Ya halatta a yi addu'o'i iri-iri ga su nan waɗanda ba za su kirgu ba. A kuma kowace irin cuta, a kowace irin cuta za ka iya yin addu'a, ka kofa hannunka ka safa a jikinka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin haka da al-mu'awwidha. Wato yana iya yana cewa wa'uza ka aqulu huwa Allah wa qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. To yana karanta su ya tafa su dan baki da lafiya. Kun da baki da lafiya haka yake. Da yin lafiyar manzo Allah ya tsanani. Na shekar ajali na nayi ta take ita ce take kama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi mata irin waɗannan kulɓurrai. Idan ta yi mata sannan ta kama saboda hannunsa mai albarka ta shishafa mata a jikinsa da fuskarsa don dai neman waraka daga Allah tabaraka wata.
Ta saboda kurowar lokaci shi abin da ya sa kake na cikin shirin namu na jawabi daga malamai, wanda Ustaz Sani Shaibu ya bayani akan matsayin tsafi da canfe-canfe da domin na musulunci. Garbar Abu Bala ya shirya daga nan sashen addinin musulunci na gidan rediyon Kano na hukumar rediyo da talabijin. Gobe idan Allah kai mu da karfe 2 da rage shi ne amma za a ji wani sabon shirin. Yanzu karfe 4:29 ga shirin duniya nan ta yi.